Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja kan mitoci 16, 21 da 25, sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niya sarauniya da dalal a jamhuriyar Nijar, sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Mai sauraro, barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Shamsi Hamza Ibrahim zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa halin da ake ciki a kudu maso gabashin Najeriya bayan zaman gida da ɗan awarin IPOP suka tilasta wa mutane da sunan juyayi marigayen yakin basasa, ba mamaki a shiga zaben ƙananan hukumomi a jihar Jigawa ba tare da NPDP ba don takardun kuɗin sayan fom. Amma ɓangaren jam'iyyar ya ce inda ba ƙasa ake gaddamar kokawa. Mutandika a jamhuriyar Nijar na yaba wa sojoji dandaran mikiya akan 'yan Boko Haram. A Adamawa an sa kafar wando ɗaya tsakanin makiyaya da manoma kan filin da aka ce an ware don kiwo. A yau Litinin muna ɗauke da shirin zauren matasa na VOA tare da Nasiru Adamu Ellikaya. Za mu kammala da sharhin jaridun Najeriya. To amma da farko a saurari labaran duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Gwamnan jihar ya yi alkawarin tura jami'an tsaro da dama jiya Lahadi bayan da mahara suka kashe mutum 88 a jihar Kebbi da ke Najeriya a ranar Alhamis da ta gabata, yayin da matsalar rashin tsaro take ci gaba da yaduwa kamar wutar daji ba tare da daukan mataki ba a arewa maso yammacin kasar. Maharan sun kai hari kauyuka 8, suka kashe mutane kuma suka saka mazauna tserewa. Yan sanda sun ce mutum 88 suka mutu. An dai fara samun bayanai ne a ranar Asabar da ta gabata. Mai magana da yawun gwamnan jihar Kebbi Abubakar Bagudu ya faɗa jiya Lahadi cewa maharan sun shigo ne daga jihohin Zamfar da Neja makwabtan jihar, wanda suka sace shanu da lalata amfanin gona. A yan shekarun baya bayan da 'yan bindiga suna ta kai har-har kan al'ummomi da ke yankin, wanda ya tilasta wa dubban mutane da ke zaune a kan iyakar arewacin Najeriya zuwa jamhuriyar Nijar. A jiya Lahadi, Kamala Harris ta ba Amurka a ziyararta ta farko a matsayin mataimakiyar shugaban ƙasa Amurka, inda za ta kai ziyara ƙasashen Guatemala da Mexico a ƙoƙarin gano yadda mutane za su zauna a ƙasashen Honduras da El Salvador su daina yin ƙaura zuwa Amurka, yayin da dubban bakin haure suke ƙoƙarin tsallako iyakar kudancin Amurka da Mexico. Harris tana ƙoƙarin ta kulla wata yarjejeniya saboda ƙarin haɗin kai kan tsaro da ci gaban tattalin arziki don mutane su ci gaba da zama a ƙasashensu, duk da cin hanci da rashawa a yankin yana da sarƙaƙiya wanda batu ne mai wahalar gaske. Shugaba Joe Biden ya naɗa Harris, wadda ba ta da gogewa sosai kan manufofin harkokin ƙasashen waje, aikin warware rikicin bakin haure a Amurka da nufin neman hanyar dakatar da kwararar bakin haure ta hanyar mutuntaka da kuma hana shiga Amurka ta hanyar da ba ta dace ba. Za ta gana da shugaban Guatemala Alejandro Giammattei a yau Litinin, sannan a gobe Talata za ta gana da shugaban Mexico Manuel Lopez Obrador. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin kasar Burkina Faso ta ayyana zaman makoki na kwanaki uku, biyo bayan wani hari da ya kashe mutum 160 a makon da ya gabata a ƙauyen Solhan da ke arewacin kasar. Kwamitin ƙasa da ƙasa na ƙungiyar Red Cross ya ce asibitocin yankin sun cika makil, wanda a jiya Lahadi da safe ya amsa buƙatar neman taimakon kayayyakin aikin lafiya a Dori, wani gari a arewacin Burkina Faso. Lawrence Sage, shugaban tawagar kwamitin ƙasa da ƙasa na Red Cross a Burkina Faso, ya shaida wa BOA cewa bayan neman taimako daga hukumomin kiwon lafiya a Dori, mun tura rabin ton na taimakon kayayyakin aikin lafiya, wanda suka hada da magunguna da sauran kayayyaki da suke da matukar muhimmanci a tura su ba tare da bata lokaci ba. An kai harin ne a ranar Juma'a da daddare a ƙauyen Solhan, wanda yake a lardin Yagha kusa da iyaka tare da Nijar a cikin ƙasar da ke yankin Sahel. A jiya Lahadi, mahukunta a Isra'ila suka tsare wasu fitattun 'yan gwagwarmayar Falasɗinawa biyu da suka yi fice a duniya lokacin da suka nuna tirjiya, yayin da ake ƙoƙarin korarsu daga gidajensu a unguwar Sheikh Jarrah da ke gabashin birnin Kudus da Isra'ila ta mamaye. 'Yan sandan Isra'ila sun kama Mona El-Kurd, 'yar shekaru 23, a gidanta jiya Lahadi, kuma sun bar wani sammaci ga ɗan uwanta Muhammad a cewar babansu. An ba da rahoton Muhammad ya kai kansa ga 'yan sanda bayan da ya samu labarin sammacin, tunda dai aka saki iyalan El-Kurd ɗin biyu. Kamfanin dillancin labaran kasar Faransa AFP ya rawaito cewa ‘yan sandan Isra’ila sun faɗa manema labarai cewa ana kyauta zaton Mona Elkur ta shiga cikin tarzoma da kuma wasu abubuwa da suka faru a baya-bayan nan a Sheikh Jarrah. Wakilin Amurka kan zaman lafiya a kasar Afghanistan, Zalmi Khalilzad, tare da wata babbar tawaga sun haɗu jiya Lahadi tare da shugabanni a Kabul don tattauna haɗin kan ƙasashen biyu. Bayan janyewa Amurka da dakarun haɗin gwiwa daga ƙasar nan da zuwa wa'adin ranar 11 ga watan Satumba. Tattaunawar na zuwa ne yayin da mayakan Taliban suke ƙara kai har-har a fagen yaƙi kan dakarun gwamnati wanda suka kama gundumomi 9 ciki har da 6 a makon da ya gabata tun lokacin da sojojin ƙasashen waje suka fara janyewa a watan da ya gabata. An kashe ɗaruruwan mayaka daga ɓangarorin biyu da kuma 'yan Afghanistan farar hula. Mai magana da yawun shugaban Afghanistan Ashraf Ghani ya faɗa jiya Lahadi cewa tattaunawa tare da tawagar Khalilzad ta mayar da hankali kan abubuwa uku da suka haɗa da tsaron ƙasa da tattalin arziki da kuma taimakon jin ƙai. Muhammad Amiri ya ce wakilin Amurka ya faɗa wa Ghani cewa Washington duk shekara za ta ba wa Kabul $3.3 billion a cikin shekaru biyu masu zuwa don taimakawa jami'an tsaron Afghanistan da ke faɗa da Taliban.
Yanzu kuma sai babin rahotanni. Bayan dawowa daga umarnin da 'yan awarin IPOP suka bayar ga mazauna jihohin kudu maso gabashin Najeriya su zauna a gida da sunan juyayin waɗanda suka mutu a yakin basasa a shekarar 1967, lamura ba su dawo daidai ba don fargaban hare-haren 'yan ƙungiyar kan cibiyoyin tsaro da fararen hula musamman 'yan arewa. Ga rahoton Lamida Abubakar daga Port Harcourt.
'Yan arewacin Najeriya da dama da ke gudanar da harkokinsu na yau da kullum na ci gaba da bayyana fargabar da suka shiga.
Sunana Suleiman Ibrahim na albasa kowane imu su ce muna zaman zulumi kuma da sauran 'yan uwanmu wanda suke ƙauyuka lungu-lungu. Misali can MDC inda aka zo ɗaukar su mutane sun ji tsoro fiye da zato.
Sunana Alhaji Abdullahi Jiku Muhammad kiyama mai yadda Allah Imo State ko ina a lungu Owerri ko ina soja an jibge su. Sannan kuma duk wanda to da mota dole ya ɗaga hannu ne a sakin gine babu kowa wanda ke ɗauke da bindi da sannan ji ku shiga mota ku wuce.
Ko da yake dai rundunonin tsaro a yankin sun baiwa jama'a ƙwarin gwiwa na su fito su ci gaba da gudanar da harkokinsu na yau da kullum. Misali akari da yadda aka karfafa matakan tsaro, rundunar 'yan sandan jihar ta Imo ta ce a tsaye take domin tabbatar da an kare rayuka da dimbin dukiyoyin jama'a. DSP Bala Elkana shine mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar.
Mutane ko suna harkokinsu na kasuwanci ba tare da wani tashin hankali ba. Ko ina kuma muna da ma'aikatan mu suna santare. Ko jiya muna da mutum ɗaya da muka kama cikin wa'anda suka kai hari wani ofishin mu a nan Oji.
To sai dai kuma jama'a na ci gaba da fargaba sakamakon tu'annatin 'yan kungiyar ta IPOP.
No rational human being who want his own fellow human being to be killed mercilessly like that.
Yana cewa ne rayuka da dama sun salwanta sakamakon hare-haren 'yan kungiyar IPOP. Yace kuma mun ga dimbin jami'an tsaro na soji haka na nuna an karfafa matakan tsaro. A makon da ya gabata ne dai wasu 'yan bindiga suka halaka tsohon mai baiwa tsohon shugaban Najeriya shawara Goodluck Jonathan wato Ahmad Goodluck da kuma halaka wani alkali a jihar Enugu. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
Tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sale Lamido ya ce saboda dalilan korafin 'yan siyasa ba zai ci gaba da jagorantar sayawa 'yan takara kuɗin fom ɗin tsayawa zaɓe ba a inuwar PDP a jihar Jigawa. Lamido a zantawar da yi da gidan Radio Freedom Dutse yana amsa tambayar ne kan shirin PDP na shiga zaɓen ƙananan hukumomi na jihar. Sale Lamido ya ce a shekarun baya jam'iyyar ke ɗaukar nauyin fom ɗin 'yan takaran amma sai lamarin ya jawo korafi. Wasu na cewa ana ɗauki ɗora har wanda ya yi wa jam'iyyar takara nuna tamkar ba a sansani. Bisa wannan dalili, Alhaji Lamido ya ce kowa ya siyi fom da kansa ya gwada farin jininsa a takarar. Tsohon gwamnan ya ce tuni ya gano hatta a mazabarsa a Kiyako ɗan takara ya kasa sayan fom ɗin.
A matsayin mu na kamar family ba za a ba kan san zuciya ba a sa ɗan takarar da kamata sannan a ɗauki nauyin sa. Wannan abin da aka yi ya ka kuma haifar da wani abu daban. In ka san cewa ana musu kama kariya ana musu ɗauki ɗora har wanda ya takarar gwamnati ya tafi ba a san sa. Gata shi ne ai kai ɗani jami'a ta maka abubuwa ka ba tu fahimci fata. Naka ne wannan laifin na ayyuka. kokari na bari a yafe mun laifin nan gaba za a zabe kori ne ko logan man za a yi na karko ma an ba kowa dama ya je saifin dinsa ya biya kuɗi ya takarsa in mutum goma ne a ba za a kasuwa su saifin dinsa goma a zo a fita zaɓi fita bane ba wani abu haka din shi zai kawo lafiya to haka da aka ce ba a sa abin ba ya zo ya kama gari a ce wai dan abin kunya zai jiga PDP ko za mu shiga ga zaɓe wai sanin komai guda shida ka haɗa ma hatta a mazaɓa ta tun da ke PDP a Najeriya wani ba za a ce ko ba mu faɗuwa a wai gari a ce ba a faɗin takara saboda ba kuɗi bai biya ba.
Wani matashi ɗan gani kashe ne ɗan takarar gwamna na PDP Aminu Ringim wato Haruna Sha'ibu ɗan Zomo ya ce Sam Lamido baya biya wa ƴan takara fom kuma ko bai sa baki ba ƴan PDP za su yi tasiri. Ɗan Zomo ya ce tsoma bakin su Lamido ne makan jefa jam'iyyar a tarbar faduwa zaɓe don yanda yake ragarwa APC da sunan a zauna lafiya.
Ga dai abin sun da Sam Lamido ya faɗa abin mamaki har ma cewa yake wai a mazaɓar sama ba a samu ɗan takarar kansilan da zai saifa mai tsaya takara ba saboda shi ya daina sa kowa tambaya ta anan daga 2015 zuwa 2019 zuwa yau idan akwai wanda bai tsaya wa form ya tsaya takara a jam'iyyar PDP ko shi ko masu magana da yawun bakin su to su ce mana ya tsaya ma wa na form ya taimake shi takara 2015 dai mun tsaya da ƴan takarkaru ne masu arziki kowa yana da kuɗin da zai takara sa 2019 kuma kowa ya ji da bakin da fitowace shi ba zai ba da kuɗin sa ba ni dai na sani daga 2015 Allah ya sani zuwa 19 babu wani wanda bai tsaya wa form dan dan jam'iyya ne hede in da banda dan ciki banda dan cikin ciki a faɗa wani wanda za a ce wannan da ne ya tsaya masa form ya tsayar da shi takara ya faɗin ma saboda haka idan ya ce ya daina tsaya wa mutane form wannan yana gaya mutane da suke bin sa ne dan suna tunanin cewa zai taimake su ko su zabe ko da kuɗi dan Allah dan Annabi su kauce domin me ai siyasa da ake yi dan duniya ne idan na bi ka kana ikirarin ba ka taimake ni ba a radio yayin da ka danne na faɗi ai ba ni da labar kuka saboda haka idan kai ba bawon bawa bane idan mutum dai dan kansa yake ma ko kuma a dan talakawa yake ya zabe taimake su domin duk abin da kuke tambayan zai yi ba zai yi ba.
Muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja. Al'ummar jamhuriyar Niger musamman a yankin Difa na yabawa sojojin saman kasar dan nasaran da suka cimma ta rutsawa da ƴan Boko Haram daga damagaram ga rahoton Tamar Abari.
Tunda aka fara wannan harkan Boko Haram wannan ba mu taba yin dadi kaman bana ba. Da a zo a kashe nan jirgi bai tashi ba.
Can ma gwamnati kwanta ne da kaya. Dan salani ba shi da sanda ne zai kaso.
Kiran da zamu yi kaman muke gama da ya mun ga halamun shi. Da wannan sabon gwamnatin na Muhammad Bazoum da ya hau ba je ko ina ba an fara cin galaba. Yanda aka fara samun nasara wannan Allah ubangiji ya sa a kare abin cikin kankanin lokaci.
Mu kan mazaunan garin Difa abin da ya faru ba lalle inda a ce tun da farko haka sojoji suke da zamu gani al'amarin zai ja baya ba zai yi gaba ba.
Ƴan kungiyar farar hula daga nasu wace sun ce wannan mataki wata alama ce ta sauyi cewar Abubakar Isa na kungiyar Mujadek
yana tayyatar da ne yanayin riƙon mulki. Mu dama mun yarda da sojojin mu dan saboda lokacin da abu yake da zahi amma siyasa tana shiga cikin tahiyyan aiki na jami'an tsaro yake hana su aiki to yanzu tana yiwa cikin wannan tahiyya mulki na shugaba Bazoum an samu sauyi na fitan hankali al'umma gaba daya na jihar Difa dai ya ba su mamaki
dan majalisa honorable Bulu Mamadu cewa yi ana iya cewa ƴan Difa sun fara gani a ƙasa
sai mu yaba ma shugaban ƙasa mu shakara biyar akai ba mu taba gani ba dirgi ya je ya wani abu a zahiri ko sun yi wannan sakani su ne talaka dai bai ganda ido shi ba amma a wannan mun gani zahiri a idon
a baya dai waɗannan jirage a jibge suke a sto wanda wasu ƴan kasar ma ba su san akwai su ba yanzu kuma su ne aka kakkaɓe ƴan Boko Haram ɗin da suka kawo hari a baya-bayan nan a yankin na Difa. Tamar Abari, muryar Amurka daga damagaran a jamhuriyar Niger.
A jihar Adamawa makiyaya da manoma sun shiga musayar kalamai kan wani fili da makiyaya suka ce an ware musu dan kiwo inda manoma suka nuna rashin amincewa da bayanin. Wakilin Ayola Salisu Garba ya aiko mana da rahoto.
Lamarin rikicin na dabda faruwa ne a karamar hukumar Yola ta Kudu a wani yankin daji mai suna Lende ɗin kifi a yayin da gwamnatin jihar Adamawa ta ce ta mallaka wa makiyaya wannan yankin su kuwa manoman suka ce ba za ta sabu ba bindiga a ruwa. Saidu Jika da ke zama Fulani makiyayi a wannan yankin wanda ya tabbatar mana da cewa
kullun gamu a mai jimilla yana ce mana mu yi fa hakuri famu yadda fitina ya tashi a wannan fili manoman wasu ma ba mu san inda suke ba dai mu dai muna ganin su kawai suna zuwa wurin dajin namu ne shekara 30 muna a nan fili wasu mu yara na duk a wurin aka haife su irana ga gwamnati ya hamzarta yayi kokari ya raba wannan fitina.
Ziratun ba dake zama manomi a wannan yankin ya tabbatar mana da cewa ba su samu wani takardar sheda kan cewa gwamnati gwamnatin jihar ta mallaka wa makiyaya wannan yankin ba.
Bamu ga takatar tamakekkiyawa gwamna ya kawo a bar ma su shano filiba. Yanzu muka shekara 7 da muka shiga cikin dajin. Amma yanzu ba tamakekkiyi abinda ya kace mu bari da muke noma cikin wannan daji. Ba mu taba fada da fulani ba. Yanzu idan ka ci mu tashi mu yan gudu hijira ina za mu je. Kamin da suke gaddara da wannan dajin gwamnati mu ma muna gaddara da shi haka.
Alhaji Muhammadu Jingi dake zama mai jimillan Elle Fate ko yana sanar da cewa manoma da makiyaya suna kuka a wannan yankin.
Kowa ya sani wannan grazing reserve ne na fulani. Lokacin da suka shiga babu wanda suka tambaya, basu tambayi gwamnati ba, basu tambayi mai jimilla ba, basu tambayi hakimi ba. Su sun shiga suna neman abinci. Na rubuta takarda zuwa ga commissioner Lato saboda su zo taya ni mu daidaita waɗannan mutane. Su waɗanda aka same su anan suke sama da shekara 50 ma suke anan.
Malam Bashir Ahmad dake zama sakataren gwamnatin jihar Adamawa cewa yayi
gwamnati da ta wuce ta yanka wurin ta ba mu wasu ɗan siyasa fili kaga kenan an dauke filin kiwo ba ma ɗan siyasa waɗanda kuma kila ba abin da za su amfani shi ba ko kuwa yanke wani bangaren filin a ba mu mutane ɗan siyasa shine gwamnati ta soke kaga kenan an maida ta ba a crazy reserve amma in wannan ne suke cewa an mallaka ma makiyaya eh shine fassaran haka a Hausa to hakan ne.
Salisu Muhammad Garba sashen Hausa na muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
Tokar da Asha'afa muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja ga shirinmu na gaba.
Zauren matasa. Masu sauraro barkanmu da dawowa shirin zauren matasa na BOA da ke tabo abubuwan da ke ciwo matasa tuwa a kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa na VOA za mu ci gaba da tabo lamuran tabarbarewar tsaro ne da muka zanta a kai da matasa a ofishin muryar Amurka na Abuja. Matasan da suka hada da Yaku Yakubu Yobe, Sambo Jibrin Samboja da Adamawa, Hawa Abubakar, Buhari Yunusa Kumuriya da Kabiru Edris sun duba hanyoyin bakin zarin kalubalen tsaro da tasiri ko akasin haka na bin lalama don karbo waɗanda barayi suka sace. Ku kasance da shirin zauren matasa na VOA.
Kwanakin nan rundunar yan sandan jihar Kano ta kama wasu yan fashi wadda wani ɗaya daga cikin makotansu ne ma ya haɗa kai da waɗansu gurɓatattun mutane ina gan daga jihar Sokoto ma suka zo suka shiga gidan mutumin nan suka saci motarsa da wai laptop ɗinsa da waɗansu abubuwa masu muhimmanci a tattare da shi. Kuma ina ganin yadda ita Hawa ma take karawa mata ƴan uwanta ba ta so a faɗi laifuffukansu. Ɗaya daga cikin matar jagoran nan ita ma an je an kamo ta ita take aje musu waɗannan bunduguma da suke fita waɗannan munanan ayyuka a tattare
da su.
Ita ce ne adana makamai. To kaga anan ya kamata a ce mu ma akwai irin rawar da zamu dinga takawa wurin idan mun samu waɗansu bayanai na sirri muna taimakawa jami'an tsaron nan.
Ai wato Buhari kayi maganganu waɗanda sun a wannan kana kokarin kagaba kace kana kokari ko in ce kamar kana ma kana bada rigar kariya ma ita gwamnati. Amma gwamnati inda mu zamu fito a matsayinmu na matasan Najeriya muke kallon muke kama laifin gwamnati. Gwamnatin nan babu irin kuri ko cika baki da bata yi mana akan na'urorin zamani masu aiki da kokwalwa masu sarrafa kawunansu da kawunansu wanda an ci mana alwashi a musamman a nan babban birnin tarayya Abuja. An ce za a kawo wasu kamarori wanda duk wani junction za a ajiye kamera, duk wani mai dauke da kayan laifi ko kuma wani wanda yake dan ta'adda wannan kamarar da katin karo gurin ta za ta nuna cewa akwai dan ta'adda a guri kaza. To ban taba ganin an fito gwamnati ta nuna mana jajircewanta da kurewarta ta hanyar wannan kamarar an ce an kama wasu yan ta'adda a cikin daji ba. Ta yaya zamu yi tunanin cewa gwamnati ta dauki himmar daji da wayannan
gaskiya nake akan bakana gwamnati ba ta da niyya. Gwamnati ba ta ma fara ba saboda mi abokina wani mutum da take da tare shi a makaranta karshe yaron ne ya je nan daidai ziyara aka sace mashi waya nan muka biya aka ce muka je yan sanda kun yan sanda nan kuma aka ce sai mun biya kudi a kirakin muka biya an gane wai ta ya za a yi mutum ya biya kudi a gane mashi waya ba za a gano mutum ba laifa
to gaskiya kamar a wannan lokaci daidai kan maganan tirakin dinnan da kai sai ya tuna min da sabon ministry da aka aje wanda mai girma Dr. Irsa Alifanta mai yake wakilta kaga wannan abu ne wanda shi wannan minister a cikin ministocin da gwamnati nan take tafiya da su kusan zan iya cewa shine ministan da kusan ni a gani na a matsayina na matashi wanda nake kallon ya bada goyon baya 100% a gwamnati kuma aikin sa yana tafiya saboda ni in ba ma a zamanin wannan minister Isa Alifanta ba ni ban ga wani minister da yazo wanda ya gwada jajircewa akan wannan ba kuma sannan akan tsaron nan akan harkar tsaron nan
sai dai kuma da zo maganan jami'an tsaro ne wasu jami'an tsaro ba wai kasar suke wa aiki ba suna kansu aiki ne don wani ko da ka kawo jami'an tsaro labari ga ana kokarin ta'addan cauri kaza ko ga kyanta da suna kokarin kai har yauri kaza to su karan kansu abu ne za su fara ga maka za su kawo maka excuses ne za ci a motan ba mai a koko motan mu kloshi din ta ba ta take an je gyaran kloshi da sauransu gabaki daya
to ai jada da kake wannan magana akan jami'an tsaro ni tabbas na yadda maganan ka amma kuma ni abinda nafi zargi a matsayina na matashin Najeriya akan harkar lamuran tabarbarewar tsaron nan ni ina zargin masu kansu jami'an tsaron saboda sun dauki abin sun mai da shi hanyar neman kudin su duba ga yadda zaka ga jami'an tsaro sun fito suna aiki to ita gwamnati tana biyan su wani allowance da take biyan su na dutin wannan lokacin kai ba na mantawa a arewaci arewa maso gabacin nan lokacin da tsaro ya tabarbare mana musamman jihar ta ta Yobe lokacin sojojin da ake tura su dutin nan kudin da ake ba su kai duk sojoji hatta kura tun sojojin nan kowa ya hau mota musamman sojojin da aka kai mana a Yobe jiha ta Yobe bayan jiha ta Yobe wayanda aka zuba mana su cikin garin Port Harcourt babu wani sojan da bai hau babbar mota ba kaga ashe sun mayar da abun hanyar samun kudin su to ina kira ga mu karan kanmu matasa da mu tashi mu gane cewar
ke ga maka kan cewa abun da sanake ga maka kan cewa lalle tabbas wasu jami'an tsaro ko gurbatattu wasu sun shiga ba don su a kasa aiki ba sun shiga don su a kansu aiki ne
koda jami'an tsaro to mu kuma da ni da kai wata irin rawa muke bayarwa wurin bawa wannan al'umma gudunmawa shin da gyara ai daga gida ake fara shi da ni da kai sau nawa muka tsaya muka yi tunanin cewa me ike shiga angonmu me ike fita angonmu shin ni da kai sau nawa muka samu record muka je muka kai wa jami'an tsaro wanda in ba ya aiki da shi ba mu fito mu gaya wa duniya abin da ya kamata mu duba kenan
ni har da ka ta a kasan nan lokacin da
kike kace an kai ba an kai wallahi wasu ba sa daukan mataki ba yau ma da dama ba sa yi ba a kai report nan ne saboda ko ka kai kai aikin banza ne
to in rike hawo da yake fadin haka sau nawa kika kai
ban kai ba amma wai sun kai kuma an ki ai musu
to an ba mutum bai kai ba dan labari za a baka akan abin da baka tabbatar ba wannan labari ne wanda ba za ka iya tabbatar da shi ba ni a matsayina na Buhari ya kamata in na samu labari in tabbatar da cewa na kai shi in samu kwararren hujja yadda idan ba a yi abin da zai taimaka wa kasa ba shi kansa wanda ka kai wadana akwai na gaba da shi idan ka ga Buhari da abu da sa ba
na gaba da shi daga barki din su ne suke dauka zaman tsaron nan ba za ka samu aikin zaman tsaron nan ba za ka samu aikin nan ba zai kai bacin hanci ka
tsunga haji kabiru dan da ka ta Buhari shi magana da manta za ka shi ma yana da daga cikin dalilan da yasa ake samu matsala wurin jami'an tsaro don yanzu haka dan sanda kan nan kurtu haka nan kan ka zama sai ka dauki 250,000
200,000
ka ba ka dinka tunatar da Buhari to taya ne za ya ci wannan sanin wannan da biya kuɗi aka dauke su ne za su
ka sai so tunatar da Buhari a nan
za su yi
abinda nake so tunatar da Buhari a nan jada
kuɗin su
lokacin da sai wannan wagi da suna shugaban hukumar EFCC da aka sauke shi Magu yawa a lokacin da aka nada shi a shugaban hukumar EFCC ya fito da cewar akwai tukuici babba in aka samu wanda ya kwarmata labarin cewar ya ga inda wani ya je ya boye kudi a nan a jihar Kano akwai waɗanda suka kawo kwarmatan cewar akwai gidajen da aka danna makudan kudade su daga ƙarshe ma abun reshe ne juye da mujiya su aka koma aka ji aka wulakanta to ina ga su jami'an tsaro mu karan kanmu musamman jihar mu kai jihar ka tana ciki jihar ta tana ciki wanda kuma kamanta ba a baya kuma jami'an tsaro kana tunanin jami'an tsaro ne ka tafi abu da ka zo gurin sa tunda ka bada sani to kai din za a dawo a dakile ka
Allah ya dokanta kafa EFCC ta karan kanta kan naka zaman shugabanta don ma aka ce dole sai kana dan aikin dan sanda ko ba haka ba to dan sanda shine shugaban hukumar AFCC kaga su ma suna cikin jami'an tsaron su karan kansu ko ba haka ba su hukumar AFCC ita karan kanta ita ma jami'an su ma ai hukuma ne na tsaro ne
ka to ka tabbatar da jami'an tsaro ne amma kuma me yasa kake tunanin tsaro mu
dinga ba wa jami'an tsaro shine
mun ji za mu ba wa jami'an tsaro shine
ita harkar tsaron nan ba wai iyana haƙi ne da ira ta kan ya jami'an tsaro ba haƙi ne wanda kai ma kana daga cikin sa me to idan ka ce shi ga laifin sa ai kai ma dukkan ku nan dukkan wayannan surutun da kuke har yanzu ba wanda ya kawo ta kokarin hujja wanda ya samu cikakken labari na sirri ya je ya kai wa jami'an tsaro wa'anda ba su dau mataki akai ba ko da shi wanda ka kai won bai dau mataki akai ba ai akwai sama da shi to abin da nake so gani anan ya kamata a ce idan ka dau ka kai wa jami'in tsaro bayani na sirri wanda shi kaga an samu tangarda a gurinsa wani suna zuwa jada labari ne wanda
gashi ne abun ya fada ne shugaba anan muka kai labari wasu ne suka harbi wani a gaban yan sanda gaban jami'an tsaro da washegar muka kai report wa jami'an tsaro ga abun da ya faru kuma an sa wayannan mutane abun da suka fara cewa osu sobalan na wannan division logo division abun da ya fara cewa yace a abun nan mu wanda muka kai report ne mu ma detaining din mu
masu sauraro anan za mu sake dasa aya a shirin wannan makon in Allah ya kai mu makon gobe za mu daura a madadin muryar Amurka ni Nasiru da Maili Kaya da na shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa mu kasance lafiya wassalamu alaikum
baban gidan jibrin kawo mana sharhin jaridun Najeriya
jiridin na Najeriya da yanzu sun fi karkata ne game da matakin da gwamnatin Najeriya ta dauka na dakatar da ayyukan kamfanin Twitter. Jaridan Premium Times da ake bugawa ta yanar gizo ta bayyana ra'ayin wasu masu fada'aji na ƙasa irin su Professor Wole Soyinka da Femi Falana inda suke bayyana matakin da cewa karan tsaye ne ga tsari irin na demokradiyya. Sai dai a bangaren ta gwamnatin Najeriya ta hannun ministan yaɗa labarai Alhaji Lai Muhammad ya bayyana cewa gwamnati ta ɗauki matakin ne domin kare mutunci kasar da kuma tsaro ita kuwa jaridar The Guardian ta bayyana cewa wasu mata ne na arewacin Najeriya sun gudanar da zanga-zangar lumana inda suke neman a yi zaben rabu gardama domin ƴan yankin kudu maso gabashin Najeriya da ke neman su balle su samu damar ballewa cikin ruwan sanyi zanga-zangar wanda wata mai suna Hajiya Hadiza Adamu ta jagoranta sun nemi gwamnatin Najeriya ta baiwa ƴan kabilar Ibo damar ballewa domin kafa kasarsu ta Biafra ita kuwa jaridar The Vanguard ta ruwaito cewa sanannen Pastor nan na addinin Kirista TB Joshua ya rasu a birnin Lagos a ranar Lahadin nan. TB Joshua wanda ya kafa cocin Senegal Church of All Nations da ke birnin Lagos ya yi karin suna wajen mabiya ta kafar sadarwar YouTube kafin daga bisani kamfanin na YouTube ya katar da shi haka kuma ya fuskanci suka a lokacin da wasu mabiyansa da 'yan kasar Afirka ta kudu suka rasa rayukansu a lokacin da suke gudanar da ayyukan ibada a shekarun baya. Sai kuma jaridar Daily Trust a cewa kimanin mutane 66 ne suka rasu sakamakon harin da 'yan bindiga suka kai musu a karamar hukumar Danko Wasago da ke jihar Kebbi. Kakakin 'yan sanda a jihar DSP Nafi'u Abubakar ya shiga jaridar cewa ayyuka kimanin 8 ne 'yan bindiga suka kai har-haren lamarin da kuma ya haifar da mutuwar mutane da dama. Sai kuma jaridar Leadership na cewa wani yaro dan shekaru 3 daga cikin 'yan makarantar Islamiyya da Leader 56 da 'yan bindiga suka sace a wata makaranta da ke garin Tagina a jihar Niger ya rasu a ranar Lahadin nan. Ya rasu ne sakamakon karar bindigogi na 'yan ta'adda da 'yan bindiga suka nemi a ba su kudin fansa na naira miliyan 200. Akwai dubban 'yan gudun hijira da suka kaurace wa ƙauyukansu ga kuma tare a wasu garuruwa teku har da garin Kwandagora. Sai kuma jaridar Blueprint ta ruwaito shugaban majalisar dattijan Najeriya Dr. Ahmed Lawan na kira ga 'yan jaridu a Najeriya da su tashi haikan wajen samarwa kasar mafita daga halin da ta shiga na tsaro da sauran matsaloli da ke yi wa kasar tarnaki. Babban yanci firamare Amurka daga Najeriya.
Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na hantsi a madadin muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim ke na gabatar da shirin ke ban kwana da ku mu zama lafiya wassalamu alaikum.